sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 14 ga watan Agusta na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Plateau Najeriya wasu Fulani matafiya da dama sun gamu da ajalin su a unguwar Rukuba Road dake cikin garin Jos. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Ga Almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a wani sakonsa da aka yada ta talabijin cewa ya lashe takobin fafatawa a yakin kasar kana zai tabbatar da ganin dakarun tsaron kasar sun ƙara ƙaimi a lokacin da kungiyar Taliban ke ƙara matsawa kusa da babban birnin kasar Kabul a kowane wuni. A wannan halin da ake ciki, babban aikin da ke gabanmu shine ƙara ƙarfafa dakarun tsaron Afghanistan, inji shugaban kasar a jawabin minti 2:30 wanda aka kafe a shafin sada zumuntan gwamnati kana talabijin kasar ta watsa yau Asabar da rana. Sanarwar ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa a birnin Kabul cewa Ghani zai sanar da murabus ɗinsa kuma ya baiwa Taliban damar shiga Kabul domin ita ma kungiyar mayakan ta tsagaita wuta. A hali da ake ciki, Ghani ya ce yana ci gaba da neman shawarwari daga muhimman mutane a cikin gida Afghanistan da ma kasashen waje kuma zai sanar da jama'a nan ba da dadewa ba. A yau Asabar wata gagarumar girgizar kasa ta afkawa yammacin kasar Haiti kana an ji duriyar ta a yankin Karibiya, inda mutane suka arce daga gidajen su domin jin tsoron gidajen za su rushe. Girgizar da ta kai ma'auni 7 ta afka ne kilomita 5 daga garin Petit Trou-du-Nivs, mai tazarar kilomita 150 daga babban birnin kasar Port-au-Prince, wadda ta kai zarfin kilomita 10 a karkashin kasa, inji hukumar binciken kasa ta Amurka. Kasar tana kokarin farfadowa daga wata girgizar kasa da ta kai maki 7 a kusa da babban birnin kasar shekaru 11 da suka shuɗe, wadda ta kashe dubun dubatar mutane, kana ta ruguza gidaje ta bar mutane ba su da wurin kwana. Kowa ya ji tsoro. Shekaru da dama kenan da kasar bata ga irin wannan gagarumin girgizar kasa ba, inji Daniel Rose, wani mazaunin garin Guantanamo dake gabashin Cuba, inda ya kara da cewa gidansa bata girgiza ba, amma kujeru da teburorin cikin gidan sun girgiza. Hukumar faɗakarwa akan mahaukaciyar guguwar teku ta Amurka ta ce babu wani gargaɗi akan guguwar teku bayan girgizar kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugo ina dawon Zambia Hakainde Hichilema yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan dadaddin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci Edgar Lungu, a cewar sakamakon da hukumar zabe ta fara fitowa da su. Lungu mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015 da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da Hichilema da aka sani da HH, wani dan kasuwa mai sukar lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin kasa. Masu zuba jari suna sa ido sosai akan sakamakon zaben na ranar Alhamis a kasar da ke kudancin Afirka wanda bashi ya damaibaye ta, kana ta zama kasar nahiyar ta farko da ta sha wahala sakamakon gazabiyan baso suka a cikin watan Nuwamba. Hukumar lamuni ta kasa da kasa IMF ta dakatar da taimakon ta ga kasar har sai bayan zabe. Haka zalika ake kallon batun gyara bada bashi a matsayin gwajin wuri na shirin duniya akan rage radadi ga kasashe matalauta. A ƙarshe, a yau Asabar jihar New South Wales ta ƙasar Australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki 7 da ke farawa da yammacin yau Asabar. Za a rufe makarantu aƙalla mako guda. Wannan tamkar yaƙi ne, inji shugabar jihar Gladys Bridge-Klein, tana mai cewa wannan sabuwar nau'in cutar Delta shedaniya ce. Yau Asabar annobar ta fi muni a jihar, inda aka samu sabbin kamuwa 466 da kuma mace-mace guda 4. A Amurka, wani kwamiti mai bada shawara ga hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ya kada ƙuri'an bai ɗaya a jiya Juma'a, inda ya amince da shawarar bada rigakafi na uku ga mutane 2,700,000 masu raunin garkuwar jiki. Wannan shawarar na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bada umarni a ranar Alhamis cewa a bada rigakafin Pfizer ko Moderna a karo na uku ga mutane masu fama da tsananin raunin garkuwar jiki wanda yawan su bai kai kashi uku cikin 100 na al'umman kasar ba. A kasar Rasha kuma jiya Juma'a an samu mace-mace na wuni guda da ya kai 815 adadi mafi yawa da kasar ta samu a cikin wannan annoba. Jama'an kiwon lafiya da sun ce darta ce ta haddasa mace-macen. Ita ma gwamnatin Canada ta sanar a jiya Juma'a cewa za ta bukaci duk matafiya daga wannan lardi zuwa wancan masu amfani da jirgin sama ko jirgin kasa ko kuma jirgin ruwa da su yi allurar rigakafi. Jama'ai sun ce gwamnati za ta bukaci duk ma'aikatan tarayya su yi allurar rigakafi.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga jihar Filatin Najeriya, inda wasu Fulani matafiya da dama suka gamu da ajalinsu a unguwar Rukuba Road da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tume su. Bayanai sun ce matafiyan wanda ke kan hanyarsu ta zuwa jihar Ondo sun fito ne daga jihar Bauchi bayan kammala taron addu'o'in sabuwar shekarar Musulunci. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu Fulani matafiya da dama sun tarar da ajalinsu a yankin Rukuba Road da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su. Lamarin ya auku ne a daidai lokacin da al'umar Irigwe ke gudanar da bison gama gari na mutanen da aka kashe a makon jiya a ƙauyen Cetahu da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Fulanin matafiya wanda bayanai ke cewa mutanen jihar Ondo ne sun fito jihar Bauchi ne wurin taron addu'o'in sabon shekarar Musulunci. Hanya ta biyo da su cikin garin Jos suka fada hannun matasan da suka hallaka su. Shugaban gamayyar kungiyoyin matasa Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya shaida min abin da ya gani da idansa.
Yanzu dai a ido na mun kirga gawake mutum 17. To wayanda suka jikkata gaskiya sun ci 20 da nan aukarar ba zuwa asibitoci daban-daban. Gaskiya yanayin akwai abun bakin ciki da alhini sosai ga mutane. Kowa ka ganshi yana cikin damuwa da bakin cikin abin da ya faru, domin wayannan mutanen ba ƴan Filato bane, ƴan wayansu jihohi ne daban da suka zo suka kai mashi Zahiru Bauchi ziyara za su koma gidajensu.
Wani kira za ka yi musamman domin kwantar da hankali?
Gaskiya dole kawai mu ce a yi hakuri, ɗaukafan tafansan nan duka ba zai kai mu ga tudun Nasira ba.
Shi ma Arɗayau Idris, mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders a ƙaramar hukumar Basa, ya ce da idansa ya kirga gawa takwas a lokacin da na yi magana da shi.
Sun gama abin da suke yi a can kasar Bauchi za su koma can kasar state nasu na Ondo. To suka yanka hanya za su bi ta Rukuba Road su zaga ta Wallai Park. Tuna tafiya homa biyar ne gaba ɗaya a ciki. Shi ne da matasan suka tare su dai ga gawa takwas a gabana. Akwai mutum 11 a cikin asibiti. Yanzu roko muke yi hukuma ya taimaka a samu a sauko ga wakin mutanen nan a fito da su a iza su.
A bangare guda kuwa shugaban matasan unguwar da lamarin ya auku Godwin Wilson ya ce lamarin ya fara ne da zage-zage tsakanin matasan yankin da matafiyan har ya kai ga abin da ya faru.
To a zagin da suke yi ma juna zage-zage at least su an fara harbi da duwarsu ta wasu wakiya ya lidin zuwa abin da ya faru. Ni na gudu daga wajen ma because I'm not used to seeing things like that.
A halin da ake ciki dai rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta ce ta cafke mutane 12 da take zargi da hannu wajen kisan matafiyan, tana kuma bin diddigi wajen kamo sauran mutanen. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ya ce suna kan tatsan bayanai daga wurin waɗanda suka kama. Sanarwar ta ce kwamandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalinsu domin jami'an tsaro na nan ko ta ina don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma. A wata sanarwa gwamnan jihar Filato Simon Lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya ja kunnen masu tada fitina ne a jihar wanda ya ce gwamnati ba za ta lamunta ba. Sanarwar ta ce gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta kamo waɗanda suka yi kisan don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda aka gudanar da taron lakca ta cika shekaru 60 da haihuwa ta tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu. Wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aika mana
abokai da masoyan Khalifa Muhammad Sanusi Nabi ne da suka shirya taron lecture na shekara-shekara a karan farko domin waiwai akan rayuwa da kuma nasarorin da tsohon sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi Nabi ya cimma a matakai daban-daban kuma a wurin wannan taro ne aka ji sarkin Kano na 14 na cewa shi yana cikin damuwa saboda irin halin da kasar ke ciki
dukkanin wani shugaba a kasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamace zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki ko kai kana cikin tsaro a kuma ba ta cikin tsaro in kai baka cikin yunwa mutane cikin yunwa saboda haka kullun aka tuna halin da suke ciki dole a zama cewa ba a ji dadi ba dan idan ba mu tuna da wannan ba amma na da aladar ba za mu dauka ba roka ba cewa shugabanci na al'umma ne kuma duk abin da ya shafi masa al'umma shi ya kamata mu tsaya akai
ta alakanta dukkanin matsalolin da tattalin arziki kuma ne kan haske
saboda duk wannan da ka duba me yake kawo kidnapping me yake kawo fashi da makami me yake kawo rigima tsakanin makiyaya da manoma duk wato rigima ce akan harkar tattalin arzikin kasa da harkar rayuwa
yan siyasa malaman addini masana da abokan aiki daban-daban ne dai suka gabatar da makala da kuma sakonnin fatan alkhairi a wurin wannan taro kamar da yadda wasu daga cikin masanan da suka gabatar da makala suka yi karin haske
sona professor Salisu Shehu nayi bitar littafin da aka rubuta ne akan jawabin da Khalifa Muhammad Sanusi ya yi ranar da aka cire shi daga sarautar Kano zai bar fada
wani tasiri wannan jawabi na shi zai
yi yana da tasiri kwarai da gaske saboda yayi kalmomi wato na nuna tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala da karbar kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala wanda muhimmin darasi ne ga mutane a rayuwa to duk abin da ya same ka ka yarda da kaddara ka tabbatar cewa Allah ne ya hukunta maka haka
sunana Tijani Muhammad Naniya abubuwa ne da haudinsu da ya dama suka haɗu suka sa aka cire amma in dai mutum akan fadin gaskiya ne in dai ya san cewa Allah ne ya kashi matsayi to abin da ya dace ya fada ya kamata ya fada na gaskiya sai dai ita kanta gaskiya akwai yadda ake fadarta
Malam Ibrahim Ado Kurawa shine ya gabatar da makala akan sauye-sauyen da Khalifa Muhammad Sanusi ya kaiwa masarautar Kano a lokacin yana matsayin sarki.
Na farko a matsayin sa na sarki yayi kokarin hada kan gidan Dabo. Akwai wanda ba su sarauta ba shekara 50 shekara 60 ya kawo su ya ba su sarauta. Sannan a tsarin gidan ya kawo canje-canje da saboda shine sarki na farko da ba shi da gwargwara. Sannan na uku yayi canje-canje na gine-gine tunda rumfaye gidan nan ba wanda ya kawo canji sai shi. Sannan ya kawo canje-canje akan rayuwar al'umma misali yayi maganar dokar aure wanda ya tara malamai suka shekara uku suna yi kuma wannan dokar ita ce za ta taimaka mana mu samu daidaito a al'umma
gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambol da mataimakiyar gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe da dan takarar gwamnatin jihar Kano cikin jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2019 engineer Abba Kabir Yusuf da manya-manyan sarakuna da 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na Najeriya ne dai suka halarci wannan taro Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na am yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da yasa ake yi wa manyan sojoji retire dole a duk lokacin da aka nada sabon shugaban soja a Najeriya shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma mai tambaya Badamasi dan da mumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Niger to idan malam Badamasi dan da mumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Niger da ma sauran masu bibiyar amsoshin na saurare ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin waɗannan tambayoyi kan dalilin yin retire ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba da dai sauransu wanda wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina kaina ya samo daga group captain Sadiq Garba Shehu mai retire mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa wanda da yake muna da dan lokaci zai koma baya can ya dora daga inda yake bayyana muhimmancin bullo da tsarin daina nada na kasa a matsayin shugaban na sama.
So abin da ya kamata gaba daya idan ana son abun ya aima abun hukunci shine duk dai wanda yake na gaban ka ne da kamata a zo a nada ka hafsa shi kuma yana so ba a aladance ba a dokance ba amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun mai da wannan din akwai da suke abun ya zama kaman doka.
To yanzu misali yanzu mu dauki General Faruk Gaya misali kaga shi kaman yana kasa da Solomon Hassoshin yawa amma na san akwai wanda suke gaba da shi a rundunar sojin ruwa da rundunar sojin kasa idan abun a sallame su ne waye kuma ta sallame su inda ba suna gaba shi sabai
yawa wannan magana kuma tana da abun shi kanshi shi Hausan soja shi ma daukan shi aiki akai ba shi dauki wannan mutanen ba so a gaskiya wanda yake da haƙin yace mutane su tafi shine ma'aikatan tsaro ko ministry of defense ko kuma kace shi ministan tsaro shine ya kamata ya yanke wannan hukunci ka gane ko ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza su tafi banda of course din sai akwai wanda nasan da kansu ma za su yi ra'ayin kansu tafi amma wanda ba su tun ba shi General Haddin ne ya kamata a ce waye shine baya da dan ba shi dauke su aiki ba ko ba ganin gaskiya ba duk da yana shugaban soja ba shi dauke su aiki ba ba sa kasan shi ko ba shine zai ci musu kuwa amma hukuma anan kuma hukuma wanda take kusa da soja kafin majalisar shugaban kasa shine ma'aikatan tsaro ai ma'aikatan tsaro kenan take kusa da soja.
To wasu na ganin cewa kamar wani al'adan kuma wato ana kashe miliyoyin kuɗi kafin a ce mutum ya kai makaman manjo general amma idan gwamnati ta dauko babban Hafsa daga kasa sai ga general jira wanda amfanin su yana da tasiri a tsaron kasa kuma sai da sauran shekaru amma kuma sun tafi wannan ba ka ga kamar yana illa ga shanun tsaron kasa
eh kwarai ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kudade kuma da akai train din shi ka gane ko har ya kai wannan abun nan kuma magana kuma tana tasiri akan cewa wai an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane to amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abinda ake dauka muhimmanci shine meye yake kyau ga kasa ka gane ku meye yake kyau ga aikin soja shi kuma wannan da aka nada da shi Hafsan din gurin da shi Hafsa tana so ta saka mishi mara ya samu yayi aiki saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da yasa na gaza kaji wannan kenan so wadannan abubuwan uku sune za a duba amma kuma abin da nake so in tantar da shine akwai wasu kasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta fannani ko kuma dai ba banna ba fafasai wannan irin asara an rage ta ya zaka rage ta idan zaka rage ta shine ka sa matata sosai tun daga farko tsarin soja wasu kasashe kamar yanzu America lambar general guda nawa ne a soja akwai dokar da majalisa ta kafa akan cewa sojan kasa ga lambobin general ba su wuce haka ba na sama ba za su wuce haka ba to kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa still ana iya samu wasu su tafi din amma lambar za su tafi din kadan ne to amma gaskiya ni wannan ina fadin ra'ayina ne mu namu abinda muka samu abinda yake kawo wannan abin shine ba a tace sosai ba.
To amma wannan zai kamar na harkar nan ai wanda zai ce akwai rashin adalci a ciki saboda akwai lokacin shekarun da in kai ya kamata ka kai wannan abun to idan kuma an ce lambar ya cika kuma shekarun ka ya kamata ce ka kai general din nan an kyama ka kamar a
ce an su America in kana bin nasu dole ka ba su kuma ko da yake in muna al'akari da America muna magana kasa ne ta shekara 200 da wani abu suna wannan abu ka gane ko ai wannan tatan da nake ce maka daga ran da kuka fito daga NDA ta su an fara wannan tatan za ku fito duka da anini daya ba dukan ku za ku samu anini biyu ba dukan ku za ku samu anini uku ba lambar ragewa yake ba dukan ku za ku je mejo ba akwai abubuwa da suke la'akari da su kai mun fito ɗaya da kai ni wata kila zan iya tashi a fita kafci kai za ka kai mejo kai lantar kwalin so abinda suke shine ba tan aka kai wannan tsuru kaman ina abun nan da kasan Egypt na yake kiran shi wannan tsururin abin da ake pyramid to shi aikin soja kamar pyramid yake kasan shi yana da fadi amma ana tafiya sama yana rijewa ka gane ko so sai yasa ya zama lokacin da su zo ma su kai general din a gaskiya sai wani da wani zai kai so ko za a girgiza din za ka yi zama wadanda za su fadi a danne saboda dama an tsuke bakin aljihu to a gaskiya ni a matsayina na mai nazarin da ya tsoro ina jin abin da ba a yi ba a Najeriya kenan. Ai yanzu abin da yake kawo wannan abu na din shine za a duba a ga yawancin jama'ar da ake zubar aiki. Da zama banna ba? To amma banna kina faɗa maka wannan ta samu asali ne tun daga da saboda ba ai wannan tatsatsiniyan ba ya zama abin ya zama kamar tsini. Ka gane ko?
Yawa. To idan muka duba ran za da babban harin sojan ƙasa galibi a cikin masu mukamin manji general ake daukowa. Na sojan sama daga cikin Air Vice Marshal ne hakan nan da cikin Rear Admiral ne musamman yanzu shugaban ƙasa zai iya dauka daga cikin Brigadier General
alhamdulillah ka dago wani abu wanda yake yana da tasiri kuma zai iya tasowa nan gaba na maka bayanin abin da suke da shi a America na cewa majalisa kaga a can din alamisa kuma muna cewa muna bin mulkin majalisa ne su a can me yayi mukamin ma mutumin da za a ga shugaban ƙasa zai zaba sun fada me kwarewar shi akwai wasu mukamai da sai ya rike sanin shugaban kasa zai zaba a wurin shi to amma a gaskiya mu din kuma a nan Najeriya ba mu da wannan in fact a yadda kai magana ba burgediya ba in ka fassara abinda tsarin mulki yake cewa shugaban kasa yana da daman ya hada da nada hafsan hafsoshi ko hafsan rundunar kasa ko na sama a gaskiya ba magana ma mukami so a takaice in muna so mu yi abin kamar drama idan shugaban kasa mai dauko captain ya bashi shugaban soja ba wata doka da zaka ce an karya sai dai kace ba ta bayin haka ba to kuma anan gyaran soja yana hannun bangaren zartarwa da kuma bangaren majalisa to anan gaskiya majalisa ba su aikin su wannan abin da ka faɗa yana yiwuwa a dokance yana yiwuwa saboda ba inda aka yi ma ba fa ma shugaban kasa mu a Najeriya ba inda aka yi mishi shamaki a game da matsayin soja so wannan magan kai ba jan ba brigadier ba in ya ga dama ma mutane sai wannan fasaran kuma haka take in ya ga dama ma zai dauko mi anini biyu yace ya sa shi to kaga akai wannan zubar gadan da za a yi gigizan da za a yi ai za a gigizan kanya so saboda kada wannan ta faru din ni ina ba da shawaran cewa ayi kamar yadda Amerikan da su muke koya su sun yi mistake ne ya kamata a specify rank din wannan ba mai general kasan soja ko kuma na Air Vice Marshal na sojan sama ko kuma Rear Admiral wannan kawai wata al'ada ce amma ba wata doka da tace shugaban kasa a yanzu ai da ake hannun shi fayo yake zai iya dauko kowane soja wannan kaga yayi kamata in ka suna kamar yak magana kamar regiment da aka yi ne lokacin da aka nada Hamid Ali wasu suka je kotu suka ce ya aka dauko farar hula an sa shi ba ina cewa wai za a dauko farar hula a sa soja bane soja ba su da wannan to amma me aka zo aka tara sai aka zo aka tara a cikin act din ma a custom din ba inda aka ce wai sai dan custom ne za a dauko a sa shugaban custom so kaga ana son a gyara sai ka je kai doka to haka wannan magana da kake ba ma ana dauka major general ne amma ba wani abu da ya tilasta mu shugaban kasa cewa dole ya dauko major general
to yanzu domin Abuja irin wannan yanzu suke rika ya jawabin nan menene abin yi
yawa abin yi shine shiri kuma a gaskiya yawanci aikin na majalisa ne kamar yadda na faɗa maka ai demokradiyya mu tana ƙara ƙarfi ne kuma muna koya a yanzu kaga ko maganar dadewan soja an zo ana ta bambami wancan sun dade to shi ma din sai magana ne na rashin ba doka don aka ce ba doka kuwa shi wanda zai aika ka saka mishi hannu ya abin da yake na saboda dama abin zaka burke shi shine zaka ce mishi doka ta hana kaza ko da ka sace babu wannan doka so a gaskiya na farko dokoki kamar yadda nace su Amerika sun yi kamata su ɗan majalisar sannan na biyu su soja ko kuma ce ma'aikatar tsaro ka gane ku si wannan tatse wanda ake yi saboda ya zama a kowane lokaci lambobin general din da suke da shi lokacin ba da aka nada yaya fa general da suke so dai wanda su wannan rank na major general sun kai 120 da wani abu to a cikin ake sun fi shugaban kasa ya dauki daya kuma kamar yadda nace baya da wani abu da ya kare shi cewa wai sai dai nemi babban da yafi babban yana yawa babban kai bai maka ba to kace ko bai iya ba yawa ba dole babban sai bai iya saboda shi soja girman shi girman dadewa ne I'm sorry to say wani lokaci ba wai girman kwarewa bane ko girman iya aiki ne a girman soja na farko abin da kake shine na fika aiki inda kamar mun zo mu duka sa'o'i ne to shine za a nemi kwarewa amma girma na riga ka shiga shikenan kawai na fika girma kamar da an riga yi wannan kafin ayi dika haka abun yake so kaga wannan abu sai a tatsa wannan abun ya zama ayi wannan abun da nake cewa kamar na kasar Masar ya zama yana da tsini haka an fito da yawa dunduzu daga NGA za ku tafi anini biyu za ku rage anini uku za ku rage major za ku rage lieutenant colonel za ku rage major sai kaga in aka zo karshen shi kanshi kowa ya shugaban kasa wannan zai fi mishi sauki a wurin zaba
an bincika ma waje
an bincika an tatse ka gane ko to wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan a je ne samu wannan gilgigan kanyan da ake samu sannan su kuma kamar yan majalisa su dan sa wani dan burki ba wai dan ba su shugaban kasa ba amma yana shi kanshi aikin gudun zai jaro idan aka yi haka
sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain Garba Shehu mai ritaya da ya ansa mana tambayoyin da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe
madalla to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
a yau Asabar aka bude kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022 ta gasar kwallon kafar Premier ta Ingila don aje Juma'a ne dai aka buga wasan farko ta gasar ta wannan sabuwar kakar wasanni tsakanin sabuwar shiga wato Brentford da Arsenal inda Arsenal din ta soma da shan kashi a gidan na Brentford da ci biyu da nema a wasannin gasar da aka fafata yau kuma Manchester United ta soma gangamin ne tare da Real Madrid United da ci 5-1 da karun turai ko wato Chelsea ta doke Crystal Palace da ci 3-1 Everton ma ta doke Southampton da ci 3-1 Watford ta yi galaba akan Aston Villa da ci 3-2 Leicester City ta yi nasarar doke Wolves da ci 1 da nema Liverpool ta doke Norwich da ci 3 da nema yayin da Brighton ta debo Burnley har gida ta doke ta da ci 2-1 a halin da ake ciki kuma yan kallo sun koma dawowa a filayen wasa na Ingila yayin da aka soma sabuwar kakar wasanni karon farko bayan tsawon watanni 19 ana buga kwallon wayan ba yan kallo a filayen wasa wannan ko na zuwa ne bayan dage dokokin takaita zirga-zirga da ba da tazara bayan da hukumomin kasar Burtaniya suka sassauta dokokin kulle na cutar coronavirus a ranar 19 ga watan Yuli wannan lamari dai ya faranta ran yan wasa da masu horar da su da kuma musamman magoya baya da suka aladanci shedar wasannin kungiyoyin su na gida da na waje har ma da sauran makallata a dukkan duniya
a sunana Umar Faruk Bukuyo hakikanin gaskiya abun gwani sha'awa ne a ga ƴan kallo cikin filin wasa saboda wani abu ne wanda dama an saba da shi tun bayanwa kuma yana ƙara armashi da kuma sha'awar ita kanta wasan mu da muke kallo daga nan wajen inda ake kallon mu a nan kasashen duniya daban-daban dalilin shigan mu gidajen kallon kwallo kenan saboda wannan ihu-ihun da ake yi ma'ana kwallon da aka buga yau tsakanin Manchester United da Leeds United kaga a gidan Manchester aka yi to ƴan Manchester a Old Trafford suna ta yi masu wa'ancan yan Leeds United din ihu haka zalika su ma an je gidansu haka za a yi so abin yana ƙara armashi yana ƙara sha'awa zaka ji kamar gabanka ake yi abu ne mai kyau kuma mun ji dadi dama burin mu da sha'awar mu shine a dawo da kwallo tare da ƴan kwallo
a dai bangaren kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya baiwa magoya bayan kungiyar hakuri akan kashin da suka sha a wasan su na farko na gasar Premier a jiya Juma'a karon farko magoya bayan kungiyar sun yi tattaki daga wurare daban-daban a yayin da suke cike da murnar dage dokokin corona to amma kuma ƴan wasan suka tarbe su da shan kashi a hannun Brentford da ci biyu da nema a ce ta dai yayi gaggawar bada hakuri a wannan karon musamman ga masoyan kungiyar da suka yi tafiya daga wurare domin kallon wasan yana mai ba su tabbacin cewa za su ga canji nan gaba kadan ita kuwa kungiyar kwallon kafar Manchester United ta bada sanarwar sefono dan wasan kasar Faransa Raphael Varane daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Varane na daga cikin ƴan wasa mafi kwarewa a wannan zamanin inda kawo yanzu ya sami lashe kofunan gasanni 19 ciki har da na gasar zakarun turai 4 da gasannin league na kasar Spain 3 da kuma kofin duniya 1 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
sauraro da aka je muka kawo karshen shirin namu baki daya da kuma anjima da asuba wasu abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Mage Rige tana na gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballa nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC